na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Binta Esther ce tare da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 19 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Muhammad zai ba mu kanin labarai.
Joe Biden da Kamala Harris za su karrama ra'ayika 400,000 na Amurka waɗanda suka mutu daga cutar COVID-19. Masu bincike sun ce sun gano wani sabon nau'in cutar coronavirus a kudancin jihar California, wanda yanzu nan ne yankin da cutar ta fi tsanani a Amurka. A jiya Litinin, wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.4 ta afkawa lardin San Juan na ƙasar Argentina.
To madalla. To a Amurka, gobe Laraba 20 ga watan Janairu, ana nan ana ci gaba da shirye-shiryen miƙa mulki da sabuwar gwamnati ƙarƙashin Joe Biden, amma abubuwa sun sauya al'amarin da ya biyo bayan wasu batutuwa da dama, ciki har da afkawa ginin majalisar dokokin ƙasar, inda har aka yi jina-jina da mace-mace. Muna ɗauke da ƙarin bayani inda za ku ji ta bakin wasu 'yan ƙasar. To a Najeriya, gwamnatin jihar Kaduna ta ce za ta ci gaba da kama yara almajirai da rufe makarantun da suka saba wa sabuwar dokar hana bara da tallace-tallace. Sannan za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da fama da matsalar tsaro a Najeriya, yanzu haka mazauna wasu garuruwan jihohin Adamawa da Taraba na kwana da idanuwa biyu a buɗe. Sannan kuma muna tafi da shirin noma tushen arziki, wanda Muhammad Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A jajibiyar rantsar da su zababben shugaban ƙasar Amurka Joe Biden da kuma zababbiyar mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris za su karrama ra'ayika 400,000 na Amurkawa waɗanda suka mutu daga cutar COVID-19 tare da wani biki yau Talata a Washington. Matar sabon shugaban ƙasa ɗin wato Jill Biden da mijin mataimakiyar shugaban ƙasar wato Doug Emhoff su ma za su shiga wannan biki, inda za su kunna fitilu 400 masu haske a dandalin Lincoln Memorial da ke gaban Majalisar Dokokin Amurka, inda Biden da Harris za su ɗauki rantsuwar kama aiki a gobe Laraba. Sauran muhimman wuraren a sassan Amurka daban-daban, ciki har da gagarumin ginin nan na Empire State Building da ke New York da kuma ginin Space Needle a birnin Seattle, duk za a haskaka su a lokaci guda. 'Yan kwamitin bikin rantsar da Biden sun ce ɗaruruwan garuruwa, kabilu da al'ummomi su ma za su gudanar da irin waɗannan shagulgulan na haɗin kan ƙasa. Biden da Harris sun ɗauki alwashin tabbatar da ganin bayan cutar COVID-19 shine babban abin da za su fi mai da hankali a zaman matakin farko da za su soma ɗauka, wanda kuma ya haɗa da burin yin allurar rigakafin miliyan 100 a kwanaki 100 na farko, tare da ba da taimako ga waɗanda suke fama da matsin tattalin arziki na annoba. Da zuwa yin sama da mutane miliyan 12 sun karɓi allurar ta farko a cikin allurar rigakafin biyu a cikin ƙasar, wacce a duk duniya ita ce ta fi kowace ƙasa yawan mutanen da suka kamu ko suka mutu daga cutar ta coronavirus. Masu bincike sun ce sun gano wani sabon nau'in cutar coronavirus a kudancin jihar California, wanda yanzu nan ne yankin da cutar ta fi tsanani a Amurka. Asibitin Cedars-Sinai, ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin likitoci a Amurka, ta ce tana duba samfura daga marasa lafiya 192 a asibitin Los Angeles da kuma samfura sama da 4,000 daga ko'ina a cikin kudancin jihar California a tsakanin watannin Nuwamba da Disamba shekarar da ta wuce. An samu sabon nau'in cutar a cikin kashi 36 na sabon nau'in a birnin Los Angeles da kuma kashi 24 cikin 100 na samfuran daga sauran yankunan birnin. Masu binciken sun ce yaduwar ta kasance mai ban mamaki tun lokacin da aka fara gano nau'in cutar na farko a watan Yuli, sannan kuma ba a sake gano wani ba a kudancin jihar California sai a watan Oktoba. Sun ce karuwar waɗanda ke kamuwa da COVID-19 a kudancin jihar California a cikin watanni biyu da suka gabata ya yi daidai da sabon nau'in, wanda masu binciken suka kira CAL-20C.
Tunan ba da jimawa ba, Muhammad zai kawo mana ƙarshen labarin duniya. Kafin nan, bari mu kawo maku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin, a Amurka gobe Laraba 20 ga watan Janairu za a rantsar da sabon shugaban kasa Joe Biden. To amma a wannan karan abubuwa sun sauya biyo bayan wani hari na zanga-zanga da magoya bayan shugaba Donald Trump suka kai a majalisar dokokin kasar wanda ya sa jama'ar kasar da sauran duniya cikin damuwa. A yanzu haka hukumomin tsaron kasar sun kafa shingaye ana suka jibge dubban dogarawan kasa domin kare irin tarzoma da ta afkawa kasar a ranar 6 ga watan Janairu. Abokin aikinmu Baba Makeri da ke babban birnin New York a nan Amurka ya samu tattaunawa da wasu 'yan Najeriya domin jin ta bakinsu.
Nan New York kamar sauran jihohin Amurka, hukumomin jihar da ya baza fitar da wasu bukukuwa da za a yi a fili duka da saboda kaucewa barazana annobar COVID-19 da kuma batun tsaro da ya biyo bayan tarzoma da ta tashi a Washington DC yayin da magoya bayan Trump suka afkawa majalisar dokoki. Ko shakka babu bukin rantsar da shugaban kasa wani sha'ani ne da ke dauke hankalin duk wani ba'amurke ko a ina yake a cikin kasar da ma fadin duniya. Sai dai bukin rantsar da zababen shugaban kasa da za a yi a gobe ya zo da abubuwa da ba a saba gani ba, inda galibi za su kalli taron ne ta talbijin ko kuma ta yanar gizo. Muhammad Mada jami'i ne a hukumar birnin New York kuma tsohon shugaban 'yan Afirka mazauna New York, ya ce ba za a ga shagulgulan da aka saba gani ba a birnin New York idan an rantsar da shugaban kasa.
Yawanci kamar misali jami'iyya na Democrat sukan iya shirya dan taro ko dan liyafa haka su dai celebrate shugaban kasan, amma da yake yanzu saboda COVID sai sa wayannan duka an dandakatar da su. Da kuma kasan akan yi wani parade ko wani abin da wannan duka saboda COVID naji wannan duka an dakatar da wannan duka.
Sai dai wasu rahotanni sun nuna akwai yiwuwar jam'iyyar Democrat mai rinjaye a New York ka iya shirya wani dan kwalye-kwalyen buki ta yanar gizo inda mawaka za su halarci bayan shugaban kasa mai jiran gado ya dauki rantsuwa. Na ji ta bakin wasu mazauna New York game da kira da mahukunta ke yi na gujewa halartar bukukuwa a cikin wannan lokaci.
Sunana dai Muhammad Sani, mai lakami da Sani Aro daga nan birnin New York. Bayan haka ni abinda na gani dangane da matakin tsaro da aka dauka kan wanga bukin yayi saboda zaman lafiya ba abinda ya fitun da kowane shekara ba haka ake yi ba, wannan ne ya sha bamban da wanda ake kiyayewa ya fi jinya. Kuma wai uwar rago ita ake wa barka don shi tunda baka samu ka je can baka duba cikin television kaga ka tsira da lafiyanka kuma kaga duk abin da ake yi can.
Sunana Zakariya Muhammad wanda aka fi sani da Zakari na Malam Mamman na Ankara a birnin New York. Ina ga matakin da aka dauka ina ga shine mafi alkhairi ba da ma masalolin da aka samu gami da birnin da aka yi ma wannan gidan bama da curutan da ke damun mu a wannan lokaci. To ya kiyaye jama'a da dama ga daukan wa'annan curutan yasa ina ga inda aka sarinta nan ina ga shi mafi alkhairi.
Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York.
To bari mu haura Najeriya inda gwamnatin jihar Kaduna ta ce za ta ci gaba da kama yara almajirai da rufe makarantun da suka sabawa sabuwar dokar hana bara da tallace-tallace da kuma ka'idojin kare kai daga cutar coronavirus har sai ta tabbatar da al'umma sun kiyaye ka'idojin da gwamnatin ta shimfiɗa. Shugaban kwamitin aiki da cikawa kan yaƙi da cutar coronavirus a jihar Kaduna, Manjo Garbai Hayarini mai ritaya, ya ce ya zuwa yanzu sun kama almajirai sama da 200 kuma za a ci gaba da kamawa har sai al'umma sun cika ka'idoji. Wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikra ya aika mana da ƙarin bayani.
Shugaban hukumar kare haddura da kula da ka'idojin hanyoyi a jihar Kaduna wanda kuma shine shugaban kwamitin aiki da cikawa kan yaki da cutar corona a jihar Kaduna, Manjo Garba Harimi mai ritaya, ya gaya wa muryar Amurka cewa yanzu yanda dai kwamitin shi ya kama almajirai sama da 200 sannan kuma adadin almajiran zai ci gaba da karuwa domin ko kwamitin zai ci gaba da kama dukkanin makarantun da basu rufe ba.
Na farko da muka fara kama almajiran nan mun kama su cikin mota ne, an dauko su daga wurare daban-daban muka kama mutane 22. Na biyu kuma sai makarantar Sheikh Dahir Bauchi su ma muka je muka kama mutane 140. Sai shekaran jiya muka je Nasarawa wata makaranta ita ma muka kama mutane 75. So kuma abun nan haka za mu ci gaba duk sai mun karade wannan kananan hukumomi guda 23.
Yanzu zuwa yanzu dalibai ne hannun ku?
Jiya dai muna da dalibi guda 200 har da 71. So kuma ka san kowane lokaci ƙara kamo su ake yi.
Makarantar Sheikh Dahir Usman Bauchi dai ita ce makarantar da dalibanta suka fi rinjaye cikin almajiran da wannan committee ya kama ya zuwa jiya Litinin. Sai dai kungiyar alarmomi masu makarantun tsangayu ta ce kama daliban da aka yi a makaranta suna kwance ya saba wa doka. Alarma Suleiman Idris Mai Zube shine shugaban wannan kungiya.
Mun tsinci kanmu a wani yanayi da zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. A ranar Laraba wanda ta gabata wasu jami'an tsaro suka shigo gidan Shehu Dahir Usman Bauchi, shehin mu maulan mu, suka zo tsakiyar dare 12:30, suka zo da tiyagas da bindigogi. Yara suna kwance, suka firgita, suka raza nasu da harba tiyagas da wasu abubuwa masu kama da wannan suka kwashe yaran nan.
Amma suna magana cewa yanzu haka makarantu suna rufe a jihar Kaduna, ya aka bude wannan makaranta.
To inda zaka gane cewa wannan abun akwai wani makarkashi, akwai wani abu a ƙasa. Idan har makarantu suna bude ne, ya kamata a ce sai su je da rana. In sun ga ana karatu ne dalibai kowanne da allon shi a hannu, to shine in sun yi wannan ba za a zarge su ba. Amma menene na dalilin zuwa tsakiyar dare 12:30 ɗaya saura?
Duk da nuna damuwar da shugabannin irin waɗannan makarantu na allo suka nuna, dai shugaban kwamitin aiki da cikawa na yaƙi da cutar korona a jihar Kaduna, Manjo Garba Yarimi Mai Rita, ya ce makarantun ne suka taka doka.
A gwamnatin jihar Kaduna ta faɗi ta ce kowace makaranta ko ta tsangaya ce ko kuma ta boko ce duk kowa ya rufe. To ka aje mutane da yawa a cikin makarantar ka mutum ya kare doka. To kuma har yanzu wannan makarantun suna nan, kuma su wanda suke ɗauko yaran mutane daga waɗansu jihohi su kawo ta hana.
Suna magana cewa ai da ba din da daddare kuka zo ba za ku tarar da cewa ba karatu ake ba, su ma sun tafi hutu.
To me cancanta ai tunda an ce a rufe, ai kaga yanzu in ka je makarantar boko za ka ga mutum ko ɗaya yana kwance a wurin? Ai babu.
Malaman tsangayin da wannan kama almajirai ya shafa dai sun ce ba za su ɗauki wani mataki na tada hankali ba, amma dai za su mika wa Allah kukan su game da wannan batu.
To kasan dai shi alaramma ko almajiri babu wanda ya fi son a zauna lafiya, ba zai zanga-zanga ba, ba zai ɗauki wani mataki dangane da haka ba. Matakin za mu ɗauka kawai na yin addu'a shi ne.
Amma wace irin addu'a za ku?
Ha, addu'a in ku an ce addu'a, addu'o'i suna nan daban-daban. In dai mun ce addu'a, addu'a za mu yi.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
An gaishe ka Isa Lawal Ikara, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad da ƙarshen labaran duniya.
Jiya Litinin da daddaraw ta girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.4 ta afkawa lardin San Juan na ƙasar Argentina, a cewar rahotannin farko na hukumar kula da yanayin ƙasa ta Amurka. Girgizar wacce aka ji ta har Santiago, babban birnin ƙasar Chile, kayayyaki sun zube ƙasa a shaguna, ta lalata gine-gine da kuma haifar da fashewar babban hanyar San Juan, dangane da bidiyon da aka wallafa a shafin Twitter. An kuma ba da rahotannin katsewar wutar lantarki, amma ba a tabbatar da asarar rayuka ba nan take. A yau Talata, gwamnan San Juan Sergio Unac ya buƙaci mutane da su kwantar da hankalinsu yayin da suke tantance tasirin da girgizar ƙasar ta yi, wanda ya biyo bayan jerin wata girgizar da ba su da ƙarfi. Tsarin gargaɗin na tsunami na Amurka ya ce girgizar ƙasar da ta fara a tsakiyar yammacin Argentina ba ta haifar da barazanar tsunami ba, kuma ba a buga wani gargaɗi ba. Rahotannin farko sun nuna girgizar ƙasar, wacce ta afku a ƙarƙashin ƙasa mai nisan kilomita 10 a ƙasan cibiyar da ke kusa da Pochito na Argentina. A yau Talata, yawancin kasuwannin hannayen jarin yankin Asiya sun yi sama a jajiberin bikin rantsar da Joe Biden a matsayin sabon shugaban ƙasar Amurka. Kasuwar zuba jari ta Nikita Tokyo ta yi sama da kashi 1.3 cikin 100, S&P ASX ta Sydney ta rufe inda ta cira da kashi 1.1 cikin 100, Kospi ta Seoul ta yi sama da kashi 2.6 cikin 100, Kana T-Sec ta Taipei ta rufe inda ta yi sama da kashi 1.7 cikin 100. A hada-hadar da aka yi da ƙarshen gini, Hang Seng ta Hong Kong ta cira da kashi 1.8 cikin 100, yayin da Sensex ta Mumbai ita ma ta cira da kashi 1.2 cikin 100.
To Zuwa gaida Muhammad Baballe. To har yanzu a Najeriya, yayin da ake ci gaba da fama da matsalar tsaro a kasar, yanzu haka mazauna wasu garuruwan jihohin Adamawa da Taraba na kwana da idanuwa biyu a bude. Na baya-bayan nan shine garkuwa da aka yi wa wani basarake a jihar Adamawa, Ardo Mafarang, da kuma yadda aka kashe wani Ardo dake taimakawa jami'an tsaro a jihar Taraba wajen yaki da masu garkuwa. Wakilin murya Amurka dake Adamawa, Ibrahim Abdul Aziz, ya aika mana da rahoton.
Yayin da Najeriya ake ci gaba da fama da matsalar tsaro, yanzu haka mazauna wasu garuruwan Jihar Adamawa da Taraba na kwana idanuwa biyu a bude sakamakon matsalar garkuwa da jama'a. Na baya-bayan shine garkuwan da aka yi wani basarake a jihar Adama a Dumafaran, wato Adamu Mustafa Ardo, da kuma yadda ma aka kashe wani dake taimakawa jami'an tsaro a jihar Taraba wajen yaki da masu garkuwa da jama'a, wato Ardo Veli. To sai dai kuma yayin da ma wannan ke faruwa, yanzu haka tuni rundunar 'yan sannan jihar Adama ta baza komata domin ceto basaraken da aka sacin. DSP Sulemaiya Hangroje shine kakakin rundunar 'yan sannan jihar Adamawa, ya koba ne irin matakan da aka dauka.
To Ibrahim Abdulaziz gaskiya ne, shi Arno Mayo Faran jiya yan bindiga sun shiga har gidansa inda suka yi garkuwa da shi, suka tafi da shi. Amma nan take da rundunar 'yan sanda suka samu wannan rahoto, kwamishinan 'yan sanda na jihar Adama nan take ya ba da umarni a gaggauta a nemo shi, sannan kuma duk inda yake dai duk kokarin da za su yi dai su tabbata sun kwaso shi daga hannun mugayen mutane, sannan kuma a kama duk wanda suke da hannu a ciki a tabbata kuma an ceci ransa.
Kamar Adamawa, yanzu haka a jihar Taraba hadakar kungiyoyin makiyaya a jihar na nuna alhinin su game da kisan da aka yi wa Ardo Veli. Alhaji Sabi Tukur, dake ma zama shugaban kungiyar miyatta Allah na jihar, ya ko bai ne halin da suke ciki a yanzu.
Dukkan Fulani na jihar Taraba, ba Taraba kawai ba, suna zaman jiyayi na wannan mutuwa. Burzo ne ya rasu, burzo ne ya mutu, Allah ya ramshe shi, Allah ya ji kansa. Maganan tallafi ta hannun gwamnati a gaskiya ban da wani masaniya ta gun iyalansa, yan uwa da abokan arziki cewa koyin tallafi wanda suka samu daga gwamnati. Sai dai mu roƙo, mu muna roƙo gwamnati ta taimaka, gwamnati ta sa hannu ta taimaka ma iyalansa, su taimake su, saboda a kullu yomi aikin da yake yana aiki ne don samun zaman lafiya a jihar Taraba. A don haka muke roƙo gwamnati ta shiga ciki ta taimaka ma iyalansa.
To ya koya jama'a ma ke ji game da abubuwan da ke faruwa cikin kwanakin nan gare ta bakin wasu talakawa a Jihar Adamawa da Taraba.
Yanzu Allah ya kama wani zamani wanda mutum dai ba zai kwanta ya rufe idon sa biyu ba, sai dai da ido daya, kuma ya dinga roƙon Allah, Ubangijin Allah ya kare shi, ya kare al'umma, ya kare ƙasa.
A gaskiya yanayin tsaro mu a jihar Adamawa, musamman ma a bangaren kauyuka, yana ba mu tsoro sosai, domin kasancewan ba mu bacci ido a rufe. Domin idan ka duba yanda yanayin da ake yin garkuwa da mutane, manyan mutane, ana karɓan kuɗin fansa, idan aka zo fa aka gama da waɗannan manyan mutanen, karshen za a komo kanmu mu talakawa ne.
Koma da menene fata ko shine Allah ka karshen wannan matsala na tsaro, ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Ibrahim Abdul Aziz da wannan rahoton. Masu sauraro, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai ku daɗi gyara zama don shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladina cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna da shugaban kungiyar manoman alkama a Najeriya, Alhaji Salim Salam Muhammad, inda ya fara bayanin irin kalubalen da masu noman alkama suke fuskanta a Najeriya, duk wadda shirin da gwamnatin tarayyar kasar ta kaddamar na tallafawa manoman. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Makano Muhammad Ibrahim Kwari ya fara da tambayar sa kamar haka.
Inda kun tirza har yanzu babu sakamako, kun hakura kenan ko kuma akwai wasu dabaru da kuke?
Ai, yanzu nan ma muka sa dambar wato kokuwa da duk wani wanda yake da haƙƙi da zai taimaki noman alkama a ƙasar nan. Ran juma'an nan da ta gabata an yi wani workshop a ƙasar nan dan Kano akan harkar noman alkama, an yi taron bita akan noman alkama tare da masana da gidan fulawa da ma'aikatar gidan gona, wanda ma'aikatar gidan gona bana ta sai iri 4,600 ta ce ta ajiye a Jos din kuma wajen zanga-zangar da aka yi ta yan sa ta kwashe, kaga babu wannan tallafin. Sai yanzu an ce akwai injina da famfon ban ruwa, za a taimaki noman alkama da shi a farashi mai dan inganci, to mun rubuta kadda muna jira, to muna nan muna bibiya. Kuma idan da gaske ake yi a ƙasar nan ba noman alkama kawai ba, kowane noma za a yi fa sai fa an zauna ana tuntuɓar juna tun daga kan manomi na ƙasa har zuwa kan shugaban ƙasa, sai an zauna domin kowa da irin basirarsa da irin fikirar da Allah ya bashi da irin gogewarsa da Allah ya bashi. Amma akasari duk abubuwan da ake yi ƙasar nan manya ne suke zama daga sama, suna ganin su masana ne, sun san komai, su rubuta su tsaro abubuwa su kawo, kuma yanzu ya zama wa mutane wahala.
Wai, kamar yanzu bayananka sun nuna kamar mambobin kuma gwiwa su ta kare kenan da harkar noman nan na alkama kenan.
To, ba gwiwa ce ta kare ba, amma shi ka san mutum idan yayi abu yau yayi gobe yaga baya samu wani tallafi aka, ai zai samu matsala. Yanzu kuma kaga babban matsala take ciki ga harkar shine idan manomi yayi noman nan, na daya babu ingantaccen iri mai kyau, tun wanda aka samar mana yau shekara hudu ta wuce baya har yanzu ba a samu mana da wani iri sabon iri da za mu noma na alkama ba, wanda ga kasashenmu nan kurkusa idan ka je Masar ko ka tafi Sudan suna samun tan biyar har zuwa tan bakwai na alkama, saboda duk shekara ɗaya biyu za su samu da sabon iri. Muku babu wannan, ita masana'antar mai ake kiranta santa da take bincike akan noma alkama din, tunda ta samar da iri na shekara hudu baya da ya wuce har yanzu ba ta samar da wani sabon iri zai wadaci mutane ba. Na farko wancan ma din da aka samar din bai wadaci manoman da ke noma alkama a kasar nan ba. To, inda za a yi noma a gyara noma, to lalle ne a rika samar da sabon iri na alkama a ce duk shekara biyu a kasar nan. In an gwada wannan ya bada tan uku, an gwada wancan ya bada tan hudu, in dai manomin Najeriya zai noma alkama kai bashi ma ya ce daga tan hudu abin da ya sama. Ina tabbata maka duk wani wanda yake noman shinkafa ma ta rani da wani noman tumatir duk zai watsa da noman alkama, domin noman alkama ta fi sauki kuma ita daga cashewa ne kawai sai buhu sai kasuwa.
To, ba da wani matsala. Yanzu ga wannan dimbin kalubale, ga ma sabon kalubale da aka ce an tana da wasu kayayyakin aiki, yan sa sun sace su bana kenan, ba zancen noman shinkafa a gunku noman alkama kenan.
Akwai noman alkama domin wato lokacin da muka sai wata hadaka da wata cibiya ta kasashen duniya ta koya mana wani ilimi na community based seed, wato duk wani manomi idan sun zauna a wannan alkaryar su noma iri, sai noman iri wanda za su ajiye saboda baɗi, ba dan wannan noman iri da muke ajiya saboda baɗi ba sai in ce maka babu irin da za a noma alkama a ƙasar nan. To, wannan iri da manoman mu suka ajiye shi suke tanadi da shi muke amfani duk shekara idan ta zo noma alkama. A bana din nan sai da muka samu a cikin tanadin da manoma suka yi, sai da muka samu wato tan 260 na noma alkama, wato buhu kusan 260 kenan na noma alkama, wanda muke da niyyar raba wa manoman mu a noma alkama na bana. Saboda ga matsalar
na gwaji
wannan tsari da muke yi na CBN an gobarwa program. To, amma bana CBN din ta fito da wani tsari, ta ce za ta samu iri daga waje, za ta kawo manoman mu, za a ba su don su shuka iri na alkama. To, su ma da mun sa rai za a yi kamar hekta 80,000, amma yanzu kuma sai muke jin labarin kan cewar hekta 40,000 za a yi saboda an samu wata yarar matsala. Amma duk da haka, alhamdulillah, in za a ci gaba da samo da irin daga waje a kawo, kamar mu kaga a kungiyance bara mun samo daga Sudan ba mu samu damar shigo da shi ba saboda cutar corona, bana mun samo daga Cairo za mu kawo, lokaci ya kure mana saboda ba mu da kuɗin da za mu saya. wanda kamata gwamnati ya kamata shigo ta saya ta ba manoma su noma. To amma wannan rubuce-rubucen da muka yi da sauransu har yanzu bai kai ga cewa ga lokaci ya kure. Saboda haka zamu yi amfani da wannan iri da muka tanada a hannun manoman mu da wannan jahar da tanada a bata nata rago da yi a saya a kai wata jahar da bata da shi, da haka muke sa ran insha Allah zamu yi noma alkama bana. Amma muna kira da babban murya ga kan cewa in ana sa a wuce kalubale noman alkama a tanadar da iri mai inganci, a tanadar da kayan noma na zamani. To ina tabbatar maka da kan cewa shekara ɗaya biyu nan idan ka zo Najeriya za mu rage raɗaɗɗin kuɗaɗenmu da ake ɗiba, ake tafiya wata ƙasa ana kai mata arziki ana so alkama ƙasar.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin shugaban kungiyar manoman alkama a Najeriya, Alhaji Salim Salam Muhammad, da kuma wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari, sai Julie Lelis Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
A jajiberin rantsar da su zababban shugaban kasar Amurka Joe Biden da kuma zababbiyar mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris za su karrama rayuka 400 na Amurkawa waɗanda suka mutu daga cutar COVID-19 tare da wani biki yau Talata a Washington. Matar sabon shugaban kasa din wato Jill Biden da mijin mataimakiyar shugaban kasar wato Doug Emhoff su ma za su shiga wannan biki, inda za su kunna fitilu 400 masu haske a dandalin Lincoln Memorial da ke gaban Majalisar Dokokin Amurka, inda Biden da Harris za su ɗauki rantsuwar kama aiki a gobe da Laraba. Masu bincike sun ce sun gano wani sabon nau'in cutar coronavirus a kudancin jihar California, wanda yanzu nan ne yankin da cutar ta fi tsanani a Amurka. Asibitin Cedars-Sinai, ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin likitoci a Amurka, ta ce tana duba samfura daga marasa lafiya 192 a asibitin Los Angeles da kuma samfura sama da 4,000 daga ko'ina a cikin kudancin jihar California a tsakanin watannin Nuwamba da Disamba shekarar da ta wuce. A jiya Litinin, da daddare ta girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.4 ta afkawa lardin San Juan na ƙasar Argentina, a cewar rahotannin farko na hukumar kula da yanayin ƙasa ta Amurka. Girgizar wacce aka ji ta har Santiago, babban birnin ƙasar Chile, kayayyaki sun zube ƙasa a shaguna, ta lalata gine-gine da kuma haifar da fashewar babban hanyar San Juan, dangane da bidiyon da aka wallafa a shafin Twitter. An kuma ba da rahotannin katsewar wutar lantarki, amma ba a tabbatar da asarar rayuka ba nan take. A yau Talata, yawancin kasuwannin hannayen jarin yankin Asiya sun yi sama a jajiberin bikin rantsar da Joe Biden a matsayin sabon shugaban ƙasar Amurka. Kasuwar zuba jari ta Nikita Tokyo ta yi sama da kashi 1.3 cikin 100, S&P ASX ta Sydney ta rufe inda ta cira da kashi 1.1 cikin 100, Kospi ta Seoul ta yi sama da kashi 2.6 cikin 100, Kana T-Sec ta Taipei ta rufe inda ta yi sama da kashi 1.7 cikin 100.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballe, wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai editanmu na yau wanda ya kasance shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha, da Julie Lagos Gresham wadda ta haɗa shirin, da kuma injiniyanmu na yau ne ce taku Binti Esteru, da ke muku fatan alkhairi ma'assalam. Yanzu kuma sai ku dakaci shirinmu na yau da gobe.